الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 11 ga watan Juma'a al-akhira shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 27 ga watan 2 shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna al-aqidatu al-bahawiyya na ash-shaykhul imam abu ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salama al-Bahawi rahimahullah ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am waye menene matsayin yin tawassuli da sunan biyayyen halitta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin tawassuli wanda yake na bid'a wanda yin tawassuli da zatin wani ko da al'urmarsa ko da matsayin shi da darajar shi wannan duka baya cikin nau'ikan tawassuli wanda ya tabbata a shari'a shi tawassuli ibada ce sanin ibada dole ta yana kasancewa ta hanya daya daya alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala shi ya umarce mu da yin tawassuli a cikin alqur'ani kamar yanda na cikin suratul fa'id wannan suratul ma'ida ubangiji ta'ala na faɗa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun ubangiji ta'ala yace ya ayyuhallazina amanu taqullaha ya ku mu'minai ku tsara dokokin ubangijin ku wabtagu ilayhi alwasila ku nemi kusaci zuwa ga ubangijin ku ta wace hanya ake neman kusaci zuwa ga ubangiji shine bil a'malis saliha ta hanyar aikata ayyuka nagari abinda ake nihi da alwasila a wannan aya shine at-taqarrub ila Allah azza wa jalla ko kuma kace al-qurba ila Allah azza wa jalla ku nemi kusaci zuwa ga ubangijin ku dan haka ita wannan aya ita ce take tabbatar da shar'ancin yin tawassuli ma'ana ibada ce wanda Allah ya shar'anta mana ba kamar yanda waɗanda suka kauce ma tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kama irin hanyar sa Abu Jahal da sa Abu Lahab da su Umayyah ibn Khalaf da irin su Al-Asi ibn Wa'il As-Sahmi da sauransu mushrikan jiya da cewa wai abinda suke fassara wasila ka kawo wani bawa ka sanya tsakaninka da ubangijinka cewa shine tsani sai ka biyo ta kanshi na cewa baka isa ba wai a matsayin ka na bawa ka kusanci ubangijinka dole sai ka biyo ta kan wani wanda kake da'awar cewa salihin bawa ne wai shi zai kai ma ubangiji kukanka dan haka wannan kafirci ne na kasancewar mutum ya sa wani tsani tsakanin shi da ubangiji subhanahu wataala hanya daya daya ne ya zama wajibi dole ka sanya tsani tsakaninka da ubangiji subhanahu wataala ta hanyar koyon ibada ba yanda za a yi mu koyi ibada sai ta hanyar manzanni amma a matsayinka na bawa tsakaninka da ubangijinka babu shamaki duk abinda ya tinkare ka na abinda kake bukata a rayuwarka ta duniya ko a makomarka lahira da abinda kake tsoro to babu wani shamaki kai tsaye zaka daga hannunka ka roki ubangijinka kamar yanda yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun dan haka sanya wani bawa tsakanin bawa da ubangiji na cewa in kana da wata bukata sai ka biyo ta kan shi wai shine zai fada min Allah kamar yanda suke da awar haka to wannan kafirci ne kar mu manta ya gabata a cikin nawaqidul islam abubuwan da ke warware musulunci suke warware kalima ta la ilaha illallah shine mutum ya dau wani bawa ya sa cewa tsani ne tsakanin shi da ubangiji kamar yanda mushrikan jiya sun dauki gumakan salata da uzza da sauransu cewa tsani ne tsakaninsu da ubangiji ma'ana wai su ne za su kusantar da su da ubangiji subhanahu wataala kamar yanda ubangiji ta'ala ke cewa wallazina takazu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila allahi zulfa kuma sai da ke wadannan gumaka nasu wai a matsayin su ne za su cece su a gobe kiyama ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله سنا فدا ان ان تنبيه su me yasa kuke bauta ma wadannan gumaka sai su ce wai su ne masu ceton mu a gun Allah a gobe kiyama to haka su ma na yau wadanda suke kawo su salihan bayi su sa cewa su ne tsani tsakanin su da ubangiji inda zaka tambaye su wai da awar su wadannan su ne za su cece su wai a gobe kiyama kaga kenan kamar yanda Hausawa suke fada an zama dan jumma da dan jummai ba bambanci kenan da na jiya da kai saboda su ma sun tabbatar da gumakan salata da uzza ba sa halittar halittu ba sa kashewa ba sa rayawa ba sa azurtawa ba sa talautawa ba sa janyo amfani ba sa iji tsanani ko yaye shi amma me yasa kuke bauta musu sai suka ce ai sun fi kusa da Allah don haka muke bauta musu don su kusantar da mu da ubangiji masu irin waɗannan aƙida sai su ringa sanya wani misali wanda misali ne na wautar da hankulan jama'a wanda kuma na tauye haƙƙin ubangiji subhanahu wataala sai su ce wai a yau kamar yanzu a matsayinka ai baka isa ba kai tsaye a matsayinka talaka ka zo ka ce wai kana son ka ga gwamnan jiha dole sai ka biyo ta kan secretary ɗin shi sannan a baka audience a baka izinin da zaka gana da shi to haka su ma waɗannan wasu ne na fadar ubangiji sun fi kusa da ubangiji sai ka biyo ta kansu to anan abinda muke so mu gane a farko dai an siffanta ubangiji subhanahu wataala da jahilci cewa bai san ba lamarin da bayan shi suke ciki tunda har sai an gaya ma wani sannan wani shi zai gaya ma Allah abu na farko kenan an siffanta ubangiji subhanahu wataala da jahilci cewa bai san ba abinda wato wasu bayin shi abinda suke ciki sannan yana daga cikin abu na biyu kasancewar kuma an siffanta ubangiji subhanahu wataala wato da misali bambanci na biyu malamai suka ce hallo ku tabbata cewa yanzu shi misali gwamna za a iya zuwa a faɗa masa jama'a kaza sun turo mu a matsayin wakilai ana buƙatar kaza ana buƙatar kaza ya isa ya biya ma kowa buƙatar shi bai isa ba kuma tare da cewa a na farko shi yanzu gwamna ka ɗauka ba ma lamarin garin shi ba ma lamarin unguwar da yake zaune lamarin gidan shi ma bai san wasu abubuwa sai an faɗa masa Ubangiji ta'ala kuma sanin kowa da komai ne gaba da ya kewaye kowa da komai da sani li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. To irin wannan kiyasi suke yi wai sai a ce wai baka isa baka tunkari mai martaba dole sai ka biyo ta kan wanda yake secretary shine zai baka izinin cewa ganawa da shi sannan aje a faɗa masa da sauran wannan. To wannan kwata-kwata tauye haƙin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dan haka wannan da yace wabtahu ilayhi alwasila, ku nemi kusaci zuwa ga Ubangijin ku shine ta hanyar ayyuka na ƙurai, ba ka kawo wani bawa ka ce wai shine tsani tsakaninka da Ubangiji, shi zai faɗa ma Allah, Allah ya biya ma bukata, sai dai ka roke shi wai shi zai roki Allah, shi wai maimakon ka kama sunan Allah sai dai ka kama sunan shi. Ai shine kowa ya ji a cikin wani hoto na bidiyo da ake tambayar wani malami a nan Niger wanda yake bada tarihin wani wai waliyi ne daga cikin waliyan da suka wuce, wai da shi da almajirinsa wai suna tafiya akan teku, shi da za su hawo sai yake cewa ka ringa kama sunana ni kuma sai ya ringa kama sunan Allah, shi wai malamin nasa shi waliyi shi yake kama sunan Allah, shi kuma almajirin sai ya ringa kama sunan malami, wai da suka shiga tsakiyar teku sai shaidani ya zo ya raya ma almajirin ya ce yaya zai ce ka ringa kama sunan shi kai ba kama sunan Allah, wai da ya kawo sunan Allah wai kawai sai ya nutse. Malamin ya kama hannun shi ya janyo wannan kishi. A nan kowa ya san da wannan abu, malamin a nan Niger yake shi yake fasuwa. To wannan shi ne ya fito fili ya bayyana irin wannan aƙida ta su, wanda abu ne wanda yake sananne kaɗan ne daga cikin aƙidar. Ba wai ba ka kama sunan Allah ka roƙi Allah sai dai ka kama sunan shi shehu, wai matsayinka bai kai ba ka kama sunan Allah. Wai shi ne yake ci, wai shi malami yake kiran sunan Allah shi kuma ya ringa kiran sunan shi, wai suna tafiya lafiya lau, shaidani da ya zo ya raya masa cewa yaya zai ringa kama sunan shi shi ma ya kama sunan Allah, wai da ya kama sunan Allah kawai sai ya nutse a cikin ruwa, sai da malami ya kama ya kiro shi. Dan haka suke da wannan kinsu hadisinsu na ƙarya wanda kwata-kwata ma babu shi, ba a ma yi shi ba, na cewa wai mallam ya kullahu shaykhun fa shaykhuhu shaytan, wani wanda bai da wani shehu ya kawo ya sa shi ne tsani tsakanin shi da Allah, wai shaidani shi ne shehun shi. Don haka Ubangiji ta'ala ya faɗa wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'awatar da'i iza da'an fal yastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Ubangiji ta'ala ya ce wa iza sa'alaka ibadi, in bayina sun tambaye ka game da ni a kusa nake ko a nesa, fa inni qaribu, ka ce da su ni ina kusa da bayi, ujibu da'awatar da'i iza da'al, ni ke karba addu'ar mai addu'a idan ya roke ni, don haka fal yastajibu li, bayi na su nemi karbawata, wal yu'minu bi su gaskata ni la annahum yarshudun, dan su shiri zuwa duk abin da suke bukata a rayuwarsu ta duniya da makomarsu lahira. Haka can cikin suratul naml yake cewa amman yujibul mubtara iza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'a al-ard a ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkaru. Ubangiji ta'ala yace tambaye su amman yujibul mudarra idza da'a, wai wane ne yake karba addu'ar mai tsananin bukata idan ya roke shi, wa yakshifu su'a, wane ne ke yayi ma bawa kunci da duk wani tsanani da ya same shi, talauci ko rashin lafiya ko wani furgici da abin da ya kama da haka, wa yaj'alukum khulafa'a al-ard, wai wane ne ke maida ku khalifofi a ban kasa, wasu sun wuce kuma ya gure, ka tambaye su wane ne ke yin waɗannan abubuwa, sai yace a ilahum, babu wata amsa, dole za su tabbatar ma da cewa Allah ne. To yanzu sun baka wannan amsa ce da su a ilahum, shin yanzu akwai wani abun bauta na daban ma Allah tare da Ubangijin da ke aikata waɗannan abubuwa, sai yace qalilan ma tadhakkarun, kadan ne abin da kuke wa'azduwa. Dan haka a takaice tawassuli wanda ya tabbata a shari'a kala uku ne, farko tawassuli wato da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da sifofinsa madaukaka, ka ɗau suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ko sifa daga cikin sifofinsa wanda ya dace da buƙatar ka kirayi Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Misali ilimi kake nema sai ka ɗau sunan Allah al-Alim, arziki kake nema sai ka ɗau sunan Allah ar-Razzaq, ya Razzaqu arzuquni rizqan halalan tayyiba, lafiya kake nema sai ka dauki sunan Allah Ash-Shafi, kyautar da kake bukatar Allah ya maka sai ka dauki sunan shi Al-Wahhab, girma da daukaka kake bukata sai ka dauki sunan Allah Al-Aziz, sai ka tsaya kai nazari bukatar ka me ta dace da suna daga cikin sunayen Allah ko sifa daga cikin sifofinsa. Dalili akan wannan nau'i shine fadar Allah Subhanahu wa ta'ala, walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha, walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Naga Allah Subhanahu wa ta'ala sunaye waɗanda suka kai matuka suka kai gaya a wajen kyawu, fad'uhu biha, ku roke shi da su. Wannan aya ita ce take tabbatar da shar'ancin yin tawassuli da suna daga cikin sunayen Allah Subhanahu wa ta'ala ko sifa daga cikin sifofinsa. Gafara kake nema sai ka dauki sunan Allah Al-Ghafur, tuba kake bukatar Allah ya karbi tubanka sai ka dauki sunan shi At-Tawwab, da abin da ya kama da haka. Haka can cikin karshen suratul Kahf Ubangiji ta'ala ke faɗa, qulidu Allah awidu, wannan karshen suratul Isra, qulidu Allah awidu Ar-Rahman ayyan ma tad'u falahu al-asma'ul husna. Sannan nau'i na biyu shine yin tawassuli da aiki daga cikin ayyuka na gari, yin tawassuli da ayyuka na gari. An gane ko? Yin tawassuli da aiki daga cikin ayyuka na gari, wannan dalilin da yake tabbatar da shi shine hadithin mutum uku waɗanda suna cikin tafiya, gilgiji ya taso kamar yanda ke cikin wata riwaya, ko kuma dare ya ruhu, suna neman wurin kwana suka shiga kogon wani dutse, shigar su ke da wuya, fan dutse sai ya fado sai ya toshe bakin kogon. Suka ga yanayin da suke ciki na kunci, sun ga halaka ido da ido. Junan su ya faɗa ga juna, suka ce ku tabbata cewa ba abin da zai tsiratar da ku daga cikin wannan yanayi na kunci sai idan kun roki Ubangijinku kun kama kafa, wato da wani aiki daga cikin ayyuka da kuka aikata na gari. Na farko ya tashi ya ce, ya Ubangijina, ya ce ka san da cewa ina da mahaifa biyu, uwa da uba dattawa, kuma ni nake ɗaukan ɗawainiyarsu nake ba su ci da sha domin ƙarfinsu ya ƙare. Ya ce wata rana na tafi kiwo, neman ciyawa ya yi nisa da ni, ban dawo ba sai da dare ya rufa, da na zo na taso madara in ba su kamar yadda na saba ba su, sai na same su sun yi bacci. Sai na taso madaran na zauna ina jiran falkawarsu domin na ba su sha. Ya ce ‘ya’yana ƙanƙana ga su sai birgima suke saboda tsabar yunwa suna kuka. Ya ce ni ko ina kyamar in gabatar da shayar da ‘ya’yana ko matata ko bayina a kan shayar da mahaifana. Ya ce ina rike da wannan gidauniya, ya ce ba su falka ba sai da alfijir ya keto. Suka sha, suka karɓa, suka sha, sannan na ba ‘ya’yana. Ya ce ya Allah, wannan ɗa’a, wannan biyayya in har na yi saboda kai, ya Allah ka fitar da mu daga cikin yanayin da muke ciki. Manzon Allah ya ce dutse sai ya ɗan buɗe, sai dai ba su da ikon da za su iya wucewa ta tsagar ta ƙofar. Na biyu ya tashi ya ce, ya Ubangijina, akwai wata ɗiyar amina a duk matan da suke doron ƙasa gaba ɗaya, ba wadda nake so nake ƙauna sama da ita. Nayi ta tabbatar mun da kanta taƙi, har aka kai lokacin da wata shekara daga cikin shekaru na fari, shekara ta yunwa ta same ta, ta zo ta nemi cewa in taimaka mata. Na ce ba zan taimaka miki ba sai da sharaɗi. Menene sharaɗi? Ya ce ki tabbatar mun da kanki in yanda na ga dama da ki. Ba yanda za a yi, ba yanda za ta yi. Ta tabbatar masa da kanta ya ɗauki dinari 120 ya bata. A lokacin da ya tsugunna ya kusance ta tsakanin ƙawafuwanta, sai ta ce wani ka ji tsoron Allah, kar ka sake ka buɗe rufi sai da haƙƙinsa. Take yanke tsoron Allah ya kama shi ya tashi tsaye. Wannan kuɗaɗe da ya bata ma ya bar mata ya yafe mata, ya ce ya Allah, wannan kame kai nawa da na yi game da aikin saƙo, in har na yi saboda kai, ya Allah ka fitar da mu daga cikin yanayin da muke. Manzon Allah ya ce dutse ya ɗan janye, sai dai ba za su iya wucewa ba. na uku ya tashi ya ce ya Ubangiji na wani lokaci na dauki ma'aikata leburori aiki sun gama aiki kowa na biya shi haƙƙinsa sai dai mutum daya ya rena haƙƙinsa ya tafi ya bar mun shi na ringa tattara wannan haƙƙi na shi sai da na cika dawa da raƙumma da shanu da kankanan dabbobi tumakai da awakai wani lokaci ya dawo ya ce bawan Allah ko ka gane ni nace masa sai ka faɗa yace ni ne wanda wani lokaci ka dauke mu aiki dan uwana sun karɓi ladan su ni ban karɓi nawa dan haka yau na zo ina buƙatar haƙƙi na yace masa duk wannan dukiyar da kake gani gabaɗaya naka ne da wannan bayin da wannan raƙuman da wannan shanun da waɗannan tumakai da awakai duka naka ne sai yace haba bawan Allah kar kai izgidi da ni ya zaka ce wannan dukiya gabaɗaya ta wuce yace wallahi ta kace a lokacin nan ya kore waɗannan dabbobi gaba ɗaya har bayin ya kada ya tafi ya ce daidai da ƴan akuya ɗaya bai bar mu ba ya ce ya Allah wannan rukun amana in har na yi saboda kai ya Allah ka fitar da mu daga cikin yanayin da muke maza Allah ya ce take yin kidusi sai ya buɗe su ga fita hadisin yana cikin Bukhari da Muslim a nan abinda muke so mu gane wannan hadisi shine dalili akan yin tawassuli da aiki daga cikin ayyuka na gari abu na farko da'a ga mahaifa shi yana daga cikin ayyuka na gari bali ma yana cikin mataki na biyu bayan haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala babu haƙƙi mai girma akan bawa sama da haƙƙin mahaifa ka ne kai game da aiki na sako shin aiki ne na gari ko ba aiki ba ne na gari aiki ne na gari rukun amana aiki ne na gari don haka wannan hadisi shine dalili akan yin tawassuli da ayyuka na gari dan haka anan in kana da bukata wajen Ubangiji subhanahu wataala sai ka tuna wani aiki da ka aikata wanda ka tabbata kai aikata aikin nan da kyakkyawar niyya tsakaninka da Allah ka kama kafa da wannan aiki ya Allah ina roƙonka dalilin abu kaza da na aikata ya Allah ka biya mun bukatata misali yanzu kana bukatar zaka yi addu'a Allah ya karbi addu'arka sai ka gabatar da wannan addu'a da wani aiki na gari ka yanka wata dabba ka yi sadaka da sunan Allah ya karɓi addu'arka ba sai ka gama addu'a ba sannan ka yi yanka wannan kariya ne bayan bugu yankan wannan shine ake buƙatar ka tsarkake niyya ka yi wannan yanka saboda Allah domin wannan yanka da ka yi ya zame maka sababin samun karɓuwar addu'arka amma bai keɓanta ba da yanka daidai da dala ɗaya Allah ya hore maka to ka bada ta sadaka da kyakkyawar niyya da sunan cewa wannan dala da kai sadaka da ita ta zaman tutsani zuwa samun karɓuwar addu'arka ko ziyarar ƴan uwa ko wasu nafilfili ko wani azumi na nafila da duk abin da yake kama da haka to ana gabatar da aiki na gari gabanin yin addu'a gaba ɗayan su anan kowanne aikin ya gabata kafin addu'ar da suka yi sannan nau'i na uku shine yin tawassuli da addu'ar salihin bawa managarci rayayye kuma wanda yake da iko akan yin addu'a mutumin ƙwarai wanda ka tabbata mutumin ƙwarai ne ta yaya ake gane mutumin ƙwarai shine tsara dokokin Ubangiji bin Alkur'ani da Sunna duk wanda kana kyautata masa zato game da cewa mutumin ƙwarai ne game da zahirin al'amarin shi da ya bayyana gare ka to zaka iya neman addu'arsa wanda muna da bukata abun Allah a sanya mu addu'a ya daga hannu yayi maka addu'a kamar yanda dalilin da yake tabbatar da haka sahabbai sukan zo su nemi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi musu addu'a imma addu'a wadda take kwanci kansu ko kuma addu'a wadda take gama gari haka sahabbai sukan kama ƴaƴan hannun ƴaƴan su su zo da su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su nemi cewa manzon Allah yayi musu addu'a haka in an haifa musu ƴaƴa sukan ɗauko ƴaƴan su kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi musu addu'a cewa Allah ya sanya musu albarka kamar yanda Ummu Sulaim Allah ya kara mata yadda ta kama hannun danta Anas tazo da shi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullahi wannan dan khadimin naka tace ya rasulullahi kar a manta shi ayi masa addu'a ta nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma danta Anas addu'a manzon Allah ya daga hannu ya ce ya Allah ka tsawaita masa kwanukan rayuwa ya Allah ka yawaita masa yaya ya Allah ka yawaita dukiyar shi yace ya Allah kuma ka gafarta masa wannan addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ma Anas dan Malik abu na farko manzon Allah ya masa addu'ar cewa Allah ka tsawaita kwanukan rayuwar shi, domin shi kwanukan rayuwa idan suka tsawaita ga mumini alkhairi ne, ga kafiri ne suke zamantowa sharri da mugunta. Anas dan Malik sai da ya haura shekara 100, yana daga cikin karshe-karshen sahabbai waɗanda suka mutu. Wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya hijira Madina, Anas yana da shekara 10. Ko manzon Allah ya bar duniya Anas gaba ɗaya shekarun shi 20, amma sai da yi shekara 100 da wani abu. Addu'a ta biyu da manzon Allah ya ce, ya Allah ka yawaita masa ƴaƴa, ɗa ɗaya na bin ɗaya, banda babu a cikin su babu jika, ƴaƴan shi na tsatsan shi sai da ya haifi ƴaƴa 130, kamar yadda hadisin yana cikin Bukhari. Ɗaya na bin ɗaya, cai ƴaƴan da na haifa da tsatsuna ya ce 130. In har yawaitar ƴaƴa sharri ne, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai ma Anas ba, ba zai ma Anas wannan addu'a. Don haka yawaitar jama'a wannan alkhairi ne a duniyar ƙasa, musamman ga mu'mini. Don haka su makiyan Allah sun san iya abin da yake, kar mu yawaita mu yaƙe su. Shi yasa suke famar yaya za a yi su rage adadin jama'a, sai a ringa ba mutane dalilai waɗanda suke hankali ma ba zai ɗauka ba. Duk wanda yake da tunani, wayan ka haifi ƴaƴa da yawa, yaya za a yi ka tarbiyyantar da su, yaya za ka samu abincin da za ka ba su, yaya za ka samu kuɗin makaranta da za ka biya musu, da abin da ya kama da haka. To a nan abin da muke so mu gane, za ka samu wani gidan in ka je mutum ɗaya za ka samu yana da ƴaƴa sama da 40, kuma a cikin ƴaƴan nan kusan 40 da wuya za ka samu wanda yake kangarari a cikinsu. Amma sai ka samu mutum ɗan shi ɗaya-ɗaya amma ya kangare masa, ya gagare shi. Shiriya a hannun Allah take, kai kawai sababi za ka kama ka yi addu'a ka nemi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shiri. Kuma kowa da arzikin shi yake zawa duniya ba, kowa da ka sani da arzikin shi yake zawa duniya, kai kanka ba kai kake riƙe da kanka, kake ciye da kanka, Ubangijin da ya halicce ka kai yake baka abinci. Ka tashi dai ka kama sababi, lalle ba haka ba kawai shi kenan ya zamanto ka miƙe ƙafa baka nema, a'a ka tashi ka kewaya ka je ka nemi. Amma yawaitar ƴaƴa wannan alkhairi ne, don haka manzon Allah ya masa addu'ar Allah ya yawaita masa ƴaƴa, sai da ya haifi ƴaƴa 130, ya ce a cikin su babu shika. Sannan dukiya kuma sai da ya zamanto daga cikin sahabbai abu, yana daga cikin waɗanda Allah ya yawaita dukiyarsu. Ya ce kuma ta huɗun muna jira gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wannan hukun da idan shi duka ya gansu. A shahida a nan kaga wannan yana tabbatar mana shar'ancin yin tawassuli da addu'ar mutumin ƙwarai. Haka kuma hadisin Anas dan Malik, hadisin da yake cikin sahihain, wanda a ranar Juma'a wani ya shigo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yana kan minbari yana khutba, ya gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya Rasulullahi, ya ce hanyoyi sun datse, dabbobi sun mutu, shuka ta bushe. Ya ce, ya Rasulullahi, roƙa mana Allah ya shayar da mu. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga hannuwansa yana kan minbari yana cikin khutba ya ce, Allahumma askina, Allahumma askina, Allahumma askina, ya Allah ka shayar da mu, ya Allah ka shayar da mu. Sai da manzon Allah ya maimaita tsoro kafin ya sauka daga kan minbari, wato girgije, kamar yadda Anas yake faɗa, ya ce tsakaninmu da wani dutse daga cikin duwatsun Madina wanda ake kiran shi Jabalus Sala, ya ce babu wani duhu-duhu, kawai sai muka ga wani girgije ya taso daga bayan dutse, ya zo sama ya haɗu sai ya yi cida. Kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka daga kan minbari, ruwa ya kece a birnin Madina. Anas ya ce sai da aka yi sati guda ana ruwa ba kakkautawa a birnin Madina, har waccan Juma'a ta dawo ana ruwa, kusan yini 8 kenan. A Juma'a da ta dawo hannun sai ga wani mutum ya dawo, ya ce aka tambayi marwayacin wancan ne ko wani ne, ya ce shi dai bai sani ba. Ya ce, ya Rasulullahi, ai ruwa ya datse hanya, komai ya tsaya, ya Rasulullahi, roƙa mana Allah ya tsira mana wannan ruwa. Manzon Allah ya daga hannun shi ya ce, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma ila al-akami wal jibali wal dhirabi wal awdiya. Ya ce, ya Allah, ka mai da wannan ruwa gefenmu, ka saukar da shi gefenmu, kar ka saukar da shi a kanmu. Ya Allah, ka mai da wannan ruwa zuwa tsaunuka da duwatsu da kururuwa. kai tsaye kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka daga minbari ya gama kuduba gaba dayan birnin Madina ya wartsake dire da tasde na ruwa baya sauka dubo dai baya sauka amma duk gefen Madina ruwa yake dan haka ba a addu'ar cewa Allah ya tsaye da ruwa sai dai a ce ya Allah ya maida shi cikin gonakai da kwaruruwa da duk inda zai je ya samu ya zauna amma ba a addu'ar cewa Allah ya tsaida shi domin saukar ruwa alkhairi ne to dan haka aka kai ce wannan yana tabbatar da tawassuli da addu'ar mutumin kwarai dan haka wannan mas'ala ce wanda take tana da bayani wanda yake mai tsawo akan ta wannan a takeice su ne tawassuli wanda suka tabbata a shari'a kai tawassuli da suna daga cikin sunayen Allah kyawawa ko sifa daga cikin sifofinsa ko kai tawassuli da addu'a wato da aiki wanda yake nagari ko kuma kai tawassuli da wato shine addu'ar mutumin kwarai dan haka kenan na tawassuli da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bai da asali a shari'a sai dai kai tawassuli da san da kake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kaunar da kake masa domin san shi da kaunar shi ibada ce a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun gama gabar da ke bayani da malam ke cewa wa ulama us-salafi min as-sabiqina ko kuma gabar da shine dai da yake cewa wa ulama us-salafi min as-sabiqina wa man ba'dahum min at-tabi'ina أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميع ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل شنو يجي مالمي من غايا كينا من السابقين واتو دغا cikin margaya a wajen karfar musulunci sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune kenan as-sabiqun al-awwaluna kuma dai Ubangiji ta'ala ya musu wannan laqabi was-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar al-aya shine yace wa ulama us-salafi min as-sabiqina malamai margaya wato daga cikin margayan farko a wajen karbar musulunci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum da wanda ke bayan su min at-tabi'ina na tabi'ai da atba'u at-tabi'in malan yace ahlul khairi yace su ne ma'abuta alkhairi duk wani alkhairi da ka sani na duniya da lahira sun tafi da shi baki daya an gane ko su ne fiyayyun jama'a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da shaida akan haka dan haka yace ahlul khairi su ne ma'abuta alkhairi wala athari kuma su ne ma'abuta wato kikkiawan gurbi ko kuma kace wala athari su ne ma'abuta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ahlul fiqh kuma su ne ma'abuta fahimtar hukuncen addini wan nazari wato da yin nazari game da al'amura a san ina aka dusa la yuzkaruna yace waɗannan malamai ba a ambatan su illa bil jamil sai da kikkiawan abu in zaka ambata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko waɗanda ke bayan su tabi'ai da atba'u tabi'in waɗanda suke malaman sunna to in dai zaka ambace su ka ambace su da al'amari wanda yake kikkiawa la yuzkaruna illa bil jamil malai yace ba a ambatan su sai da kikkiawan al'amari wa man zakarahum bi su'i duk wanda ya ambace su da wata mummuna da wani mummunan al'amari malan yace fa huwa ala ghayri sabil to baya kan tafarkin su an gane ku baya kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya karantar da mu magabatan kwarai duk abinda suka yi to suna da uzuri a gun Ubangiji subhanahu wa ta'ala domin su famar dace ma gaskiya suke in duk wanda ya dace mata yana da lada biyu wanda ya kuskure yana da lada ɗaya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana kuma in ma mun ga wani kuskure nasu iya abinda zamu yi sai mu yi musu addu'ar cewa Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu kuskurensu domin kuskure ne wanda yake ba na ganganci ba tsakaninmu da su sai addu'a ورينا وبنجي تعالى يكويا منهك والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم bayanin dai a takaice ya gabata akan wannan gaba sai gaba ta gaba kenan ita ma ko mun dan fara bayani a darasi da ya gabata kenan zamu dawo kanta sai mu dasa fa'ala al-musannif rahimahullahu ta'ala wala nufaddilu ahadan min al-awliya'i ala ahadin min al-anbiya'i alayhi musallam wa naqulu nabiyyun wahidun afdalu min jami'i al-awliya wa nu'minu bima ja'a min karamatihim wa sahha an istiqati min riwayatihim wa nu'minu bi ashirati as-sa'a min khuruji ad-dajjal wa nuzuli isa ibn maryam alayhi salam bayna as-sama' wa nu'minu bi khuluji ash-shamsi min maghribiha wa khuruji dabbati al-ardi min mawdi'iha wa la nusaddiqu kahinan wa la arrafa ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنه واجماع الامه ما لم الله يجي kansa yake cewa wala nufaddilu ahadan min al-awliya yace mu a aqidar mu ta ahlus sunna wal jamaa ba ma fifita didi da daya daga cikin waliyan Allah ala ahadin min al-anbiya alayhi musallam akan didi daga cikin annabawan Allah amincin Allah ya tabbata a kansa a aqidar ahlus sunna wal jamaa martaba ko kuwa wanda ita ce karshe babu wata daraja sama da ita annabta da manzanci duk wata daraja da ka sani da Allah yake kai bawa yake ma bawa da duk wani matsayi da Allah yake kai bawa to kasa da annabta ne da manzanci annabta da manzanci sune karshe walitaka matsayi ne Allah yake ma bawa wani matsayi ne na daraja amma martabar walitaka bata kai martaba ta annabta ba kuma martabar da take gaba da annabta ita ce manzanci domin duk wani manzo annabi ne amma ba kowane annabi bane manzo don haka daga cikin annabawa akwai waɗanda Allah ya hada musu waɗannan martabobi guda biyu annabta da manzanci kamar yadda Allah ya hada ma annabi Ibrahim alayhi salam wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya Allah ya hada masa manzanci da annabta haka idan ka dauki annabi Musa alayhi salam innahu kana mukhlisan ko kuma mukhlasan wa kana rasulan nabiyya haka idan ka dauki annabi Isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ya kiraye shi da wannan lakabi guda biyu ya ayyuhan nabiyyu taqilla ya ayyuhan nabiyyu limatu harrimu ma ahallallahu lak ya ayyuhar rasulu balligi ma unzila ilayka min rabbik ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul muhammadur rasulullah al-aya gabaɗaya Allah ya hada masa wannan martaba guda biyu annabta da manzanci don haka kenan ita ku annabta da manzanci zabi ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake zabar wanda ya so daga cikin bayin shi ya kai shi wannan matsayi kamar yadda ya faɗa Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas haka can ya faɗa wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaqtar haka can ya faɗa Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata to dan haka ita annabta da manzanci ba wani kokarin ibada bane ba wani kokarin tsarkake zuciya bane yake kai bawa wannan matsayi zabi ne na Ubangiji subhanahu wataala kuma annabta da manzanci an kulle babu wani annabi bayan cika makon annabawa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda yayi da awar annabta bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to jininsa ya halatta kafircin shi ya tabbata ya kuji fili dan haka shine anan malan yace wala nufaddilu ahadan yace mu ba ma fifita daya min al-awliya daga cikin waliyan Allah in aka ce al-awliya jami'i ne na wali idan aka ce wali wanda yaji kunci lamarin ubangijinsa kuma ubangijinsa yaji kunci lamarinsa kai kaji kunci lamarin ubangijinka ka tsara dokokinsa kuma ubangiji ta'ala ya ji kunci lamarinka zai baka tsaro da kariya a rayuwarka ta duniya da makomarka lahira shine ake kira da kenan wilaya jibintan lamari in aka ce waliyullahi kenan wanda ya jibinci lamarin ubangiji jibrin lamarin ubangiji tsara dokokin sa abin da ya shar'anta nayi kana kwatantawa bakin iko gurgurdan iko abin da ya hana kana hannuwa Allah ya jibrin lamarin ka shine Allah zai ringa sita ka zai kula da lamarin ka to dan haka ita ko walitaka kar mu manta Allah ya bayyana mana hakikanin walitaka a cikin can cikin suratul yunus an gane ko duk wanda ya hada al'amura guda biyu to ya zama waliyi na hakika ya samu walitaka ba wani abu bane ba wanda yake sai an ji nesa ba wani abu bane ba wanda yake a koya a kuriya a fili yake waliyin Allah shine wanda ya hada waɗannan al'amura guda biyu shine malamai suke cewa al-waliyu man jama'a baina al-imani wa at-taqwa in kaji an ce waliyi na gaskiya wanda ya hada tsakanin imani da tsara dokokin Ubangiji yayi imani da Allah yayi imani da manzanninsa sannan kuma yana tsara dokokin Ubangijinsa duk abinda Allah ya shar'anta na ibada nayi yana aikatawa bakin gurgurdan iko na hannuwa yana hannuwa shikenan wali takata kai kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun sai yace alladhina amanu wa kanu yattaqun Ubangiji ta'ala yace ku saurara lalle waliyan Allah la khawfun alaihim babu tsoron komai akan su game da abin da suke tinkara na al'amarin lahira wala hum yahzanun kuma ba za su samu damuwa akan abin da suka baro bayan su na al'amarin duniya sai yace alladhina amanu ay humul ladhina amanu sune waɗanda suka gasgata ubangijin su suka gasgata manzannin sa wa kanu yattaqun kuma suka zamanto suna tsara dokokin ubangijin su al-imanu wattaqawa shine hakikanin walitaka koda mutum bai taba haskawa ba wannan shine walitaka koda wata karama bata taba gudana ba ta hannun shi wannan shine hakikanin walitaka to dan haka duk wani wali malam yace wala nufaddilu ahadan min al-awliya ba ma fifita daidai da daya daga cikin waliyan Allah ala ahadin min al-anbiya akan daya daga cikin annabawan Allah alaihi wassalam amincin Allah ya tabbata akan su dan haka su waɗanda suka kauce ma tafarki madaidaici su suna fifita waliyan su akan annabawan Allah har ma zaka samu an ce wali kaza wai daraja annabi 40 gare shi kaji ko wai ba daraja annabi 1 2 3 ba daraja annabi 40 dan haka su a yanda suke daukan matsayin su akwai waɗanda suke daidaita kansu da annabawan Allah akwai wanda suke fifita kansu akan annabawan Allah dan haka zaka ji an ce daraja annabi kaza gare shi kina yafi annabi to dan haka shine anan malam kenan yake maida musu martani yace wala qulu yace mu muna fada nabiyun wahidun annabin Allah daya afdalu min jami'il awliya yafi dukkan waliyan Allah tun daga farkon duniya har zuwa kiyama duk wani wali ka kawo shi gaba ɗaya ka dora su akan tafin su ke ni ka dauko annabin Allah ɗaya daga cikin annabawansa ba ma ulul azmi minar rusul ba ka dauko ka dora shi akan tafin daraja wannan annabi gaba ɗaya tare da jarita su duk wasu waliye da ka sani daidai da daraja ɗaya kashi ɗaya daga cikin ɗarin darajojin da Allah yake ma annabi su dauka ba to dan haka duk wanda zaka ji yana faɗa irin wannan to bai da shi gefe kar ma ka saurare shi wanda daga an yi abu kaza kaza maimakon ya ringa gaya maka ga dokoki na shari'a kawai kullun sai ya ringa baka fadala ta waliyai to wannan kai ma zaka fita daga cikin shi alai lalle waliyan Allah suna da daraja suna da matsayi amma musan menene hakikanin walitaka musan menene hakikanin walitaka hakikanin walitaka shine imani da tsara dokokin Ubangiji duk wanda yayi wannan to wannan shine waliyin Allah shine yake binci lamarin Ubangijinsa kuma Ubangiji ta'ala ma zai ji binci lamarinsa shine yace wana qulu yace muna fada nabiyun wahid wato annabin Allah daya yace afdalu min jami'il awliya wato yafi dukkan wato waliyan Allah gaba ɗayan su dan haka Ubangiji ta'ala da ya turo da manzanninsa ya turo manzanni ne domin ai musu da'a su kadai ne Allah ya wajabta mana cewa dole ai musu biyayya irin ta makahon doki ido rufe duk abinda annabawan Allah suka isar na sako sawa'an ka fahimci hikima ko baka fahimci hikima in dai annabin Allah ya faɗa to dole ka yi kauya kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa cewa wa ma arsalna min rasulin illa li yuba'a bi iznillah yace wa ma arsalna min rasulin Ubangiji ta'ala yace ba mu aiko wani manzo daga cikin manzanninmu illa li yuba'a bi iznillah sai dan ai masa da'a da umarnin Allah Allah ne yace ai masa da'a amma babu wani waliyin da Allah ya wajauta mana cewa bai masa da'a in wali takarka in me ake kiran shi ko khatamul auliyai ake kiran shi idan ya faɗi kaza dole zamu zo mu dora ta akan sikili na alqur'ani da sunna in ta yi daidai mu dauka in bata yi daidai ba mu aje masa kayan shi dan haka kenan wannan yana nuna mana maqasudin turo da annabawan Allah sune ai musu da'a shine wani ta'ala yace walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima dan haka dole ne ya zamanto mutun ya mai kawiya da ji da bi ga abinda annabawan Allah subhanahu wa ta'ala suka isar masa wato na sakon wahayi dan haka malamai suka ce duk wanda kaga yana kokarin maida abubuwan da annabawan Allah suka zo da shi gefe yana famar to ɗayan biyu ne dama misali in har baka ba annabawan Allah to zaka bi son zuciyarka da ra'ayinka kamar yadda Hausawa suke faɗa idan baka yi sharan masallaci ka yi ta kasuwa in har baka ba Allah to ka bi shaidani da son zuciyarka to dan haka su annabawan Allah dole abinda suka zo da shi shine zabi kenan bin annabawan Allah ko shi tace hanya daya ta samun tsira a duniya da makoma lahira shine malam sai yace wa nu'minu bima sha'a min karamatihi malam yace muna gaskatawa game da duk abin da yazo wato na karamomin waliyai an gane ko abin da yazo na nassi na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke tabbatar da cewa waliyan Allah suna da karama malam yace mun yi imani mun tabbatar da wannan wasaha an sikati min riwayati kuma hakanan mun gaskata mun yi imani da abin da ya inganta daga cikin amintattu min riwayatihim wato na riwayoyin karama ta waliyai dan haka ita karama ta waliyai abu ne wanda yake tabbas alqur'ani ya tabbatar da cewa waliyan Allah suna da karama kamar yadda can ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratu ali imran falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal unsa wa inni sammaytuha maryam wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha minash shaytanir rajim فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المهراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب الشاهد أبنجي تعالى كتوى وكفلها زكريا زكريا عليه السلام وتشيري لمريم عليه السلام kullama dakala alaiha zakariya al-mihraba zakariya al-mihraba a duk lokacin da zakariya alaihi salam ya shiga wato shine dan zagayen da maryam take cikin masallaci inda take ibada wajada inda harizqa sai ya samu wani abinci na musamman a gunta shine kamar yadda malaman tafsiri suke fada a lokacin rani sai ya samu ɗayan itace waɗanda ba a samu sai a zamanin damuna a zamanin damuna sai ya samu wanda sai a zamanin rani abu dai na mamaki qala ya maryam anna laki hadha sai ce ya maryam ta ina kike samun wannan abinci qalat huwa min indillah sai ta ce wannan abinci yana zo mun ne daga gun ubangiji na gurin ubangiji ta'ala yana azurta wanda ya so ba tare da lissafi ba kaga wannan karama ce ta musamman ta waliyan Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gudanar da ita ga baiwarsa maryam alaiha salam da ya zaran ya shigo gogunta kawai sai ya ga abinci a aje ya rasa ta ina ake zo mata da wannan abinci shine ya tambaya ta ce huwa min indillah wannan abinci yana zo mun daga gun ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan aya tana tabbatar da cewa waliyan Allah suna da karama haka kuma idan ka dauki kissa ta ashabul kahf wanda suka yi shekara 309 a cikin kogo. Ubangiji Ta'ala ya jefa musu bacci, kuma suka tashi a cikin irin yadayin da suke. Shekara 309 suka yi suna bacci. Wannan ita ma karama ce ta waliyyai wanda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya tabbatar musu. Haka ga wanda Ubangiji Ta'ala ya karɓi rayuwar shi shekara 100, da Ubangiji Ta'ala ya nuna ma bayinsa aya. Na Uzair, kamar yadda ko ake faɗa malaman tafsiri suke cewa Uzair ma'ana dai wannan wanda ya wuce da wata alƙarya ya ringa mamaki ya za a yi Ubangiji Ta'ala ya rayar da wannan alƙarya. Ubangiji Ta'ala ya karɓi rayuwarsa sai da ya yi shekara 100 a mace, sannan Allah ya dawo masa da rayuwarsa. Abincin da yake na guzurin shi bai canza ba. Ubangiji Ta'ala ya nuna masa aya ta musamman. Haka ga bafadin Annabi Sulaiman alayhi salam, wanda ya zo masa da gadan wannan basarakiya wanda suke kiranta Bilqis Malikatu Saba. Ita ma wannan karama ce ta waliyan Allah. Allah ya gudanar da ita a hannun wani bafari daga cikin fadawan Annabi Sulaiman alayhi salam. Haka idan ka koma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, karama ta gudana a hannunsu ta wuce a lissafa irinsu Abubakar, Allah ya kara musu yarda da sauransu. Idan haka dai a taƙaice abinda muke so mu sani, ita karama ta waliyai abu ne wanda Alƙur'ani ya tabbatar da shi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wato Imran ibn Husayn. Imran ibn Husayn, mala'ikun Allah suke zawa su ne suna yi masa sallama, kamar yadda hadisi ne tabbatacce. Haka Salman da shi da Abu Darda, Allah ya kara musu yadda, hadisi ne ya tabbata wani lokaci suna cin abinci a cikin wani akushi, akushin ya ringa tasbihi ko kuma abincin ya ringa tasbihi, suna cin abincin, abincin yana tasbihi. Kuma haka Khubayb ibn Adi, Allah ya kara masa yadda, lokacin da mushrikan Makka suka ribace shi, suka daure shi, suna azabtar da shi, sai ya kasance a cikin wannan yanayi, ba sa ba shi ci, ba sa ba shi sha, me yasa? Saboda su neman mutuwar shi suke. Aka ringa zo masa da inabi yana ci, alhali a birnin Makka gaba ɗaya kuma babu inabi, duk kasar Makka babu icen inabi, amma sai a zo a sami inabi a gurin, sai yana ci. Haka Al-Ala Al-Hadrami, Allah ya kara masa yadda, lokacin da suka fita da runduna suka tafi yaki, a lokacin da suka je inda suke so za su tsallaka su je yakin, teku ne a gabansu. A lokacin nan shi Al-Ala Al-Hadrami da shi da jama'ar gaba ɗaya suka kutsa wannan cikin teku da dawakansu, da dawakan suka shiga cikin ruwa suka ƙetare tekun, amma babu wanda sirrin shi ya jike. Haka Abu Muslim Al-Kaulani, Allah ya ji kansa, lokacin da Al-Aswadul Ansi, wanda yake da'awar annabta, ya kama Abu Muslim Al-Kaulani ya daure, sai ya ce masa, a tashhadu anni rasulullah, shin ka shaida ni manzon Allah ne? Allah sai ya ce masa, ma asma, ya ce ba na jin abin da kake faɗa. Idan ya ce masa idan aka ce masa a tashhadu anna muhammadar rasulullah, Allah sai ya ce na'am, ƙwarai, yanzu ku nake shi. A lokacin nan sai aka hura wuta, aka jefa shi cikin wutar. Ana jefa shi cikin wutar sai aka same shi, kawai wutar ta zamanto sanyi da aminci, ya kabbara sallah ya layi. To waɗannan duka nau'i ne na karamomi waɗanda suka tabbata ga waliyan Allah. Don haka yin inkari game da karama ta waliyai, wannan inkari ne game da Alƙur'ani. Don haka a aqidar Ahlus Sunna wal Jama'a, waliyan Allah suna da karama. Sai dai abinda muke so mu gane, akwai bambanci tsakanin karama da mu'jiza. Ita mu'jiza tana haɗuwa ne da da'awar, wato manzanci. Ita kuma karama, kasancewar, ba ta haɗuwa da da'awar annabta ko manzanci. Ita mu'jiza Allah yana gudanar da ita ne a hannun annabi daga cikin annabawansa, domin Allah ya nuna ma mutanen shi aya domin su gaskata shi. Kuma ita so da yawa ita mu'jiza, su mutanen suke neman annabin cewa ya zo musu da kaza, annabin ya roki Allah, Allah ya gudanar da wannan al'amur. Amma ita karama haka kawai take gudana a hannun wali, shi kanshi waliyin baya sanin sai abin in ya gudana, shi kanshi bai san da abin ba. Ba haka ba kawai ya ce nuna muku karama, a duk wanda yace nuna muku karama to ba karama bace zai nuna muku shedanci ne zai nuna an gane ku dujen ne daga cikin dajajila dan haka wannan wasu abubuwa ne suka mallaka na sihiri sun mallaki abubuwa na sihiri wanda suna nuna ma mutane a sunan cewa wai karama ce alhali ko ba karama bace ita karama tana gudana a hannun wali shi ma kanshi sai in ta gudana sannan ya tabbata cewa al'amari kuma kunya yake ji domin wani al'amari ne kenan sirri ne na tsakanin shi da ubangijin shi kenan ya bayyana ga dukkan jama'a kamar yanda wannan wato shi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari ga Umar yake cewa in har ka hadu da shi ka je ka nemi cewa ya yi maka addu'a an gane ko Uwais ibn Amir al-Qarni manzon Allah ya ce masa akwai yace manzon Allah ya ce masa fiyayyen tabi'ai shine wani bawan Allah ana kiran shi Uwais ibn Amir manzon Allah ya ce kuma daga cikin kasar Yaman yake kuma makiyayin ragun mali manzon Allah ya faɗa ya tabbatar da cewa a bayan shi akwai tabu wanda yayi cuta ta albaras gaba daya albaras din ya warke sai gurbin bai wuce ba gurbin dirhami a jikin shi manzo Allah ya faɗa kuma cewa mutum ne mai matukar da'a ga mahaifarsa yace in har ka hadu da shi ka nemi cewa ya maka addu'a Allah ya gafarta maka shine Umar ya ringa cigiyar shi a duk lokacin da aka hadu a aikin haji baki sun zo sai ya tambaye yana bin kabila kabila yana tambaya a cikin musamman mutanen Yaman a cikin ku akwai mai suna Uwais har aka kai lokacin da ya samu cigiyar sa wasu suka ce eh muna da wani wanda ake ce masa Uwais amma fa makiyayi Umar ya ce ai shi nake nema to shine Umar ya ji kokarin haduwa da shi da ya hadu da shi Umar ya cire rigar shi ya diba baya ya ga iya abin da manzon Allah ya faɗa masa na wannan alama manzon Umar ya masa tambaya da sunan shi da sunan mahaifin shi da sunan kabilar shi duka ya tabbatar masa kuma ya diba wannan alama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna masa ya tambaye shi yace kai rashin lafiya yace a jikinka ta warke gaba ɗaya sai gurbin dirhami yace kwarai haka ne yace to manzo Allah yace inna hadu da kai in nemi cewa kai mun addu'a a lokacin ne ya ringa kaskanta kanshi ga ubangijinsa ya ma Umar addu'a yaya za a yi jama'a shi sai suka gane matsayin shi mafarin da ya kaurace shi ga duniya ya bace musu me yasa saboda za su iya kai shi tudu na halaka to dan haka kasancewar su waliyan Allah in al'amarin su ya bayyana mutane sun gane su to sukan famar koyi kansu su kaurace ba irin waɗannan mutane ba dan komai ba dan kada a halakar da su to dan haka dai ita karama abin da muke so mu gane kenan abu ne Allah yake gudanar da shi ba shi waliyin ba a karan kanshi zai nemi cewa bari in nuna muku kaza shine kenan malam yace wa nu'minu muna gaskatawa bima ja'a game da duk abin da yazo min karamatihim wato na karamomi na waliyai wa sahha an istikati min riwayatihim yace da abin da ya inganta daga amintattun marwaita kenan na riwayata ita karama in an samu riwaya ce tabbatacciya cewa Allah ya gudanar da karama a hannun bawan shi wane to wannan ana iya tabbatarwa dan haka kuma malamai suke faɗa kai bawa a kullun abin da ake bukata ka ringa neman istikama shine suke cewa kun daliban lil istikama wato kun daliban lil istikama la daliban lil karama ka zamanto mai neman istikama shine lazumtar bin dokoki na Ubangiji subhanahu wataala ba neman karama ba neman cewa Allah ya gudanar da karama a hannunka a kullun famar da zaka yi yaya za a yi ka tabbata akan tafarki ba daidaici shine abin da ake bukata shine sai malamin yake cewa wa nu'minu bi ashratis sa'ati malamin yace muna gaskatawa game da alamomi na tashin alkiyama min khurujid dajjal malamin yace na kullowar dajjal fitowar dajjal domin dajjal yana nan a tsare idan kiyama ta kusanta wato zai kullo ya shigo duniya an gane ko zai shigo cikin jama'a sai ya ce wani zuri Isa ibn Maryam alaihi salamu minas sama'i da saukowar annabi Isa dan Maryam amincin Allah ya tabbata a kansa daga sama. Ya ce wa nu'minu bi dhuluwi shamsi min maghribiha, kuma muna imani game da hudowar rana daga mafadarta. Sai ya ce wa khuruji dabbatil ardi min mawdi'iha, haka nan muna imani game da fitowar wata dabba, an gane ko wata dabba ta ƙasa, min mawdi'iha daga gunta inda Allah ya halicce ta, ma'ana dabbar akwai wata dabba da za ta fito a ƙarshen duniya wanda ita ma alama ce daga cikin alamomin alkiyama. Anan malam ya zano mana kaɗan daga cikin manya-manyan alamomi waɗanda suke tabbatar da kusantowar alkiyama. Lafazin ashirat da ya ce wa nu'minu bi ashiratis sa'a, muna imani game da alamomin alkiyama. Lafazin ashirat jam'i ne na sharat, ashirat bi ma'ana al'alama. Kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake cewa fa hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad ja'a ashiratuha ay alamatuha. Tuna daga cikin alamomin ita alkiyamar shine khurujid dajjal, ma'ana fitowar tacaccen makaryaci shine dajjal, wanda shi dajjal wato yana daga cikin kenan na farko-farko kenan daga cikin manya-manyan alamomin guda goma, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata su a cikin wani hadisi ingantacce, hadisin na cikin Sahihu Muslim. Kamar yadda Huzaifa ibn Asid yake faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci ya fito gare mu muna ambata ma juna al'amari na alkiyama. Manzon Allah sai ya ce ma ta zukuru, menene kuke tattaunawa? Qalu, sai suka ce na zukuru sa'a ya Rasulullahi, muna ambata alkiyama ne. Qala, sai ya ce inna halan taquma hatta tura ashru ayati. Manzon Allah ya ce ku san da cewa alkiyama ba za ta tabbata ba wato sai an ga ayoyi guda goma, manyan alamomi guda goma kenan. Farko manzon Allah ya ce ad-dukhan, wato akwai wani hayaki, alama ta farko kenan, akwai wani hayaki da zai zo ya cika duniya, kamar yadda can nasi ne na Al-Qur'ani ke tabbatar da shi cikin suratul dukhan, fartaqibi yawma ta'ati as-sama'u bidukhanin mubin yaghshan nas hadha adhabun ali. Ubangiji ta'ala yake cewa fartaqib, saurara mus yawma ta'ati as-sama'u, wato ijiran kenan, yawma ta'ati as-sama'u bidukhanin mubin, yinin da sama take zauwa wato da wani hayaki wanda yake mabayyani, yaghshan nas, wanda zai ruhu ma jama'a gaba daya, sai ce haza azabun alim, wannan hayaki azaba ce wanda take mai radadi daga cikin azabobin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To wannan hayaki da zai zo daga sama ya mamaye duniya gaba dayanta alama ce daga cikin alamomi na alkiyama. Na biyu, sai manzon Allah ya ce wa dajjal, akwai dajjal kenan tacaccen magaryaci shine anan malam ya ce min khurujid dajjal, wato game da kullowar wato dajjal, wanda shi dajjal wato yana daga cikin ƴaƴan adam, wanda kuma fitina ce wadda Allah ya halitta, fitina mai girma wanda tun Allah da yayi duniya har izuwa kiyama babu wata fitina sama da fitina ta dajjal, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata. Kuma yace babu wani annabi daga cikin annabawan Allah face ya galgadi jama'arsa ya tsoratar da su game da fitina ta almasihi dajjal. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar duniya ba sai da ya ba mu sifofinsa. Na daga cikin sifofinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ido ɗaya gare shi, kuma kwayar idan manzon Allah ya ce tamkar kwayar inabi wanda ruwan ya tsiyaye sai kwamson kenan, kamar kwayar inabi rezan kenan, ka tilla shi ruwan ya tsiyaye kenan a motsi, haka idan yake. Kuma idan shi na dama manzon Allah ya ce a makauce yake, ido ɗaya gare shi kenan na hagu. Shine a hadisin manzon Allah yake cewa inna rabbakum laysa bi a'war wa inna al-masiha ad-dajjala a awarul ayni al-yumna, sai ce ka anna aynahu inabatun qafiya. Manzo Allah yace inna rabbakum, lalle ubangijinku laysa bi a awar, yace ba mai ido ɗaya bane,
a wata riwaya yake cewa inna allaha la yakhfa alaykum, dan dai ubangiji ta'ala baya kuyuwa gare ku, domin kun sani wane ne ubangijin ku, kun sani sifofin sa ta hanyar alqur'ani da sunna. Sai yace wa inna allaha laysa bi'awar, lalle ubangiji ta'ala ba mai ido ɗaya bane, ubangiji ta'ala yana da idanu biyu waɗanda suka dace da girman sa. To manzon Allah ya faɗa haka, wa ashara bi yadihi ila ainihi, manzon Allah sai ya nuni da hannun shi zuwa idanun sa. Sai yace wa innal masiha ad-dajjal, lalle al-masihu ad-dajjal an ambace shi da cewa al-masih, malamai suka ce domin ya wuta ƙasa da zai yi gaba ɗayanta, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, zai zagaye duniya gaba ɗayanta, kowane gari kowace ƙasa sai ya saka kafarsa, kowane gari. Manzon Allah ya ce amma banda Makka da Madina, domin Makka da Madina manzon Allah ya ce akwai mala'iku da guduma, wato suna gadin duk wata ƙofa daga cikin ƙofofin Makka da Madina, daga yatin karo mala'ikun Allah za su kore shi yayi gaba. Manzo Allah yake faɗa yace a kwana 40 zai zagaye duniya gaba ɗayanta, daga cikin kwanukan nashi 40 yini na farko manzo Allah yace tamkar shekara yake, wani yinin kamar shekara wata 12, amma a matsayin yini ɗaya ne, kamar yadda yini a yau yini da kwana awa 24 ne, to shi kuma wani kwanan ɗaya a zaman shekara, wato wannan wata 12 zaman shekara guda yake. Wani yinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tamkar wata guda, wani yinin tamkar sati, sauran kwanukan kuma kamar sauran kwanuka ne waɗanda suke da duniya. A cikin wannan kwanuka na 40 zai kwanuka 40 gaba ɗayan duniya zai zagaye ta, kuma da mabiyansa sune Yahudawan Asbahan. Manzo Allah yace Yahudawan Asbahan 70,000 za su zo suna rike shi, muminan kwarai za su fito suna yakar shi, suna yakar shi. Manzo Allah ya ce babu waɗanda suka fi tsanani a kan yakar da jiya da sama da ƙabila ta Banu Tamim, su ne waɗanda za su ja daga da shi. A lokacin nan manzo Allah ya ce idan ya zo don saboda tsabar fitina, a damar shi manzo Allah ya ce akwai wutar shi, a hagungin shi akwai aljanna. Manzo Allah ya ce wutar shi aljanna ce, aljanna shi kuma wuta ce. Manzo Allah ya ce takiyanke zai sanya sama ya ce ta yi ruwa, takiyanke ta yi, ya ce ƙasa ta fito da tsirrai, takiyanke ta fito da su, ya ce ƙasa ta jeho duk abin da yake cikinta na gwalagwalai, diamond da zinari da sauransu, takiyanke ta watsu. Manzo Allah ya ce zai kashe mutum, takiyanke ya sanya su ya rama mutum biyu, kuma sannan ya rayar da shi. Wannan duka wata fitina ce. To in nuna irin ababen mamaki walitaka ne, ai babu wali sama da Dajjal. To dan haka akwai abubuwa na mamaki gagar koyo, amma waɗanda suke kawai ta hanyar sirri. To a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa cewa a ƙarshen al'amarinsa annabi Isa alaihi salam a ranar Juma'a zai sauka, wato a nan birnin Sham kenan, zai sauka wato tsakanin wasu mala'iku guda biyu, kamar yadda yake cikin hadisin annabi Isa zai sauko akan wata hasumiya, a nan idan ya sauka zai ringa neman Dajjal. Manzo Allah ya ce za su haɗe da Dajjal a wani wuri da ake kiran shi Babulut, wanda yana cikin ƙasar Suriya. Manzo Allah ya ce a nan za su haɗe da shi da annabi Isa, da zaran sun haɗe a lokacin nan zai narke tamkar an saka dalma a cikin wuta, tamkar an saka dalma a cikin wuta, yadda take narkewa haka gaba ɗayan shi zai narke. Allah zai hutatar da musulmi da mu'minai game da fitinarsa. Shi manzo Allah ya ce wa Dajjal, aya ta biyu kenan, alama ta biyu akwai Dajjal. Na uku sai ce addabba, wato akwai dabba, kamar yadda nan malam ya ambata wa dabbatul ardh wa khuruji dabbatil ardh min mawdi'iha, ita ko wata dabba ce za ta fito, idan ta fito za ta ringa ma mutane magana, dabba ce ta musamman, Allah ya san kaifiyar yadda take ita wannan dabba. Idan ta zo kuma za ta ringa ma mutane alamu, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, za ta ringa bambanta tsakanin mu'mini da kafiri, kafiri ta yi masa alama, mu'mini ma ta yi masa alamar da za a gane shi. Shine can Ubangiji ta'ala yake faɗa a cikin suratul Naml, wa idza waqa'a alaihimul qawlu akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum annan nasa kanu biayatina la yuqinun, dabba ce ta musamman wadda Allah ya halicce ta, wanda sai gab da alkiyama za ta fito ta ringa ma mutane zance kuma ta bambanta tsakanin ƴan wuta da ƴan aljanna ko kuma in shine ba ta bambanta tsakanin mu'mine da kafirai sune ƴan wuta da ƴan aljanna
to ita ma babbar alama ce daga cikin alamomi na alkiyama kenan mun samu uku alama ta hudu manzon Allah yace wa dulu shamsi min magharibiha da hudowar rana daga yamma wanda alama ce daga cikin alamomi na alkiyama idan rana ta fara hudowa daga yamma duk wanda yayi imani a wannan lokaci imaninsa ba zai amfane shi ba duk wanda ya tuba Allah baya karban tuban shi a wannan lokaci kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qul intadhiru inna muntazirun ubangiji ta'ala yake cewa ba komai suke jira ba illa zawwar mala'iku domin karban rayukan su aw ya'ti rabbuka ko kuma zawwar ubangijin ka domin raba hukunci a yinin alkiyama aw ya'ti ba'du ayati rabbika ko kuma sharan ayoyin ubangijin ka yazo musu sai yace yawma ya'ti ba'du ayati rabbika yinin da sharan ayoyin ubangijin ka ke zo musu shine kenan kusa da alkiyama shine hudowar rana daga yamma ubangiji ta'ala yace la yanfa'u nafsan imanu ma lam takun amanat min qablu duk ran da bata yi imani gabanin wannan lokaci to imanin ta ba zai amfane ta ba duk wanda bai yi imani kafin wannan lokaci to idan yayi imani bayan rana ta fara hudowa daga yamma to Allah ba zai karbi imaninsa ba don haka hadisi na cikin sahihul bukhari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la taqumu sa'atu hatta tadlu ash-shamsu min maghribiha sai yace fa idza ra'aha an-nasu amana man 'alayha kiyama ba za ta tabbata ba sai rana ta ringa hudowa daga yamma manzo Allah yace idan jama'a suka ga rana ta fara hudowa daga yamma duk waɗanda suke doren ƙasa waɗanda suka rage za su yi imani fa zalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu manzo Allah yace a wannan lokaci ko duk wata rai wanda bata yi imani kafin wannan lokaci to imanin ta ba zai amfane ta ba manzo Allah sai ya karanta wannan aya sannan kuma na biyar shine saukowar annabi Isa alaihi salam wanda shi ma ƙarin bayani zai zo a kan shi na shida shine wato kullowar Ya'juj wa Ma'juj wanda su ma wata fitina ce wata musiba ce wanda take ta musamman wanda za su fito su yaki kowa a doren ƙasa duk wani teku da ka sani sun tsotse shi waliyazi billahi duk wani ruwa da ka sani sun tsotse shi za su mamaye duniya gaba ɗayanta komai su ɓannata su lalata su kashe na kashewa a ƙarshe ubangiji ta'ala yakan aiko musu wata alloba wata musiba wata tsutsa sai ta ringa kama wuya gaba ɗayan su sai su mutuwa a lokaci guda kuma a lokacin nan bungar su kadai ta addabi jama'a waɗanda suka rage a doren ƙasa Allah zai aiko wasu tsuntsaye za su ɗauki waɗannan gawawwaki su kai su jefa su iya inda Allah ya sani kamar yadda shi ma nassi na alqur'ani ya tabbatar da kullowarsu kenan alama ta shida sannan sai manzo Allah ya ce wa salasatu kusufin wato da kisifewar ƙasa guda uku girgizar ƙasa guda uku sai ya ce khasfun bil mashriq eh za a yi ta a gabas wa khasfun bil maghrib yankewar ƙasa ta biyu ta ku za a yi ta a yammacin duniya wa khasfun bi jaziratil arab na uku manzo Allah ya ce za a yi a nan tsibirin larabawa ina wannan uku in ka hada da wancan shida kenan sun zama alamomi guda tara manzo Allah sai ya ce wa akhiru zalika narun takhruju min al-yaman karshen ayoyin guda goma manzo Allah ya ce wata wuta ce ta musamman wanda za ta fito daga birnin Yaman akwai birni daga cikin biranen Yaman wanda ake kiran shi Adn Adn to daga tsake tsakin wannan birni wutar za ta fito manzo Allah ya ce ta durdun nasa ila mahshir za ta kore mutane zuwa inda za a tara su wurin taron alkiyama gaba ɗaya za ta zagaye duniya ko ina sai ta tattaro mutane manzo Allah yake cewa tabitu ma'ahum haisu batu watakilu ma'ahum haisu qalu inda jama'a suka gaji suka yada zango za su yi baccin rana ita ma wutar sai ta goma gefe sai ta kwanta inda suka yada zango hallo za su yi baccin dare ita ma sai ta koma gefe ta yi bacci hallo in ta tashi ayi ta yi gaba ɗaya duk duniya ko ina sai ta zagaye sai ta kora mutane amma asalin wutar daga wannan birnin Yaman ne za ta fito
ita ce karshen alamar daga cikin manya-manyan alamomi na alkiyama. Su ko waɗannan alamomi guda goma da manzon Allah ya faɗa, idan suka fara fulla to tamkar ka tsinke tsakiya, zaren tsakiya, yanda in ka tsinke tsakiya da aka shirya a jikin zare, kenan ɗaya bayan ɗaya za su ringa zuba. To haka in ɗaya ta bullo to sauran za su ringa biyowa baya dandana. Su waɗannan alamomi sai in alkiyama ta kusanta kenan, gab da alkiyama suke bayyana. Amma akwai kankanan alamomi wanda wasu sun bayyana, akwai waɗanda kuma su ana cikinsu, akwai waɗanda kuma su sai nan gaba. Don haka shi ne annabi malam ya ce, wa nu'minu bi ashratis sa'a, muna imani da alamomin alkiyama, min khurujid dajjali, na fitowar dajjal, wa nuzuli isa ibn maryam alayhi salam minas sama, da saukowar annabi isa alayhi salam daga sama, wa nu'minu bi tulu'i shamsi min maghribiha, malam ya ce muna imani game da hudowar rana daga mafadarta, wa khuruji dabbatil ardi min mawdi'iha, wato da kullowar dabba ta kasa min mawdi'iha, wato daga gunta inda Allah subhanahu wa ta'ala ya aje ta. Nan insha Allah ya kamata mu dakata, da fatan abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله